بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. اكبر ده muka saba yau 22 ga watan 9 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 wanda daidai da 22 a watan 3 na miladiya. Zamu ci gaba da karatunmu na Al-Qur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka da ke gofar gidan mai girma sarkin nan. Har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka, ita ce suratul Kahfi. Bayan da Allah madaukakin sarki ya saba mana misali, wato gidan da rayuwar duniya kamar ruwa ne wanda za a saukar daga sama ya zo ya cakuɗi da shuka da take cikin ƙasa, abubuwa duka su saukar ra, duniya ta yi kyau, kore sharta ko ina amfani ya kyau, zuwa wani ɗan lokaci sai ka ga yana bushewa da kansa ko da ana ruwa, har sai ya lalace fadi, iska tana ɗibinsa. Shikenan an gama da wannan damilar, an gama da wannan kabilar ta, da abin da aka samu da abin da ba a samu ba ta ƙare. Inji masaukacin ce iyakar ta annan. Wannan Allah madaukakin sarki ya saba mana wannan misali ne don ya nuna mana ikonsa, ya kuma nuna mana saurin gushewar duniya. Sau da yawa za ka ga mutum ya tashi buhu ya yi kuɗi buhu ya tafi, ko ya yi kuɗi buhu ya tafi, ko ma bai kuɗin ba in lokacin tafiyan ya yi wato kenan zai tafi. To sai Allah madaukakin sarki don ya daɗa tabbatar mana da wannan, sai yake cewa bismillahirrahmanirrahim, almalu walbanuna zinatu hayati dunya wal baqiyati salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Allah ya ce almal wal banuna, da dukiya da ƴaƴaye, wannan ado ne na rayuwar duniya, ado ne na rayuwar duniya. Amma wanzazzun ayyuka kyawawa a gurin Ubangijinka su suka fi alkhairi a wajen samun ladansu, sun suka kuma alkhairi a wajen mutum ya yi buri ya yi fata wata gidan zai yi abu kaza. A nan Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana saurin gushewar duniya, sai ya gaya mana wasu daga cikin abubuwan da suke wato gidan kamar jigo ko tushe na fitina a rayuwar ɗan adam, wanda su ne wato gidan dukiya da ƴaƴaye. Dukiya da ƴaƴaye, Allah madaukakin sarki ya sanya dukiya da ƴaƴaye su zama fitina wato kenan a ɗan adam, kamar yadda a gurare da yawa a cikin Alƙur'ani yake faɗa cewa dukiyarku da ƴaƴayenku fitina ne a gare ku. Ke inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun adim. A gurare da yawa Allah madaukakin sarki ya nuna wannan, dukiyarku da ƴaƴayenku fitina ne a gare ku. Allah madaukakin sarki a gurinsa akwai lada mai yawa. Sannan abu na biyu da za mu yi la'akari a kan wannan aya shi ne, tunda Allah madaukakin sarki ya ce dukiya da ƴaƴaye su ne fitina, menene dalilin sa aka fara kawo dukiya kafin ƴaƴaye? Almalu wal banuna, zan Allah madaukakin sarki baya abu sai da tsari. Menene dalilin da yasa aka fara ambaton dukiya kafin a haifi ƴaƴaye? Dukiya ta fi ƴaƴaye? ko yayaye sun fi dukiya malamai suka ce abin da ake nufi a nan shine Allah madaukaki sarki ya fara kawo dukiya saboda ita tafi tasiri a ammato ba dan tafi dawa ba wata ke dan tafi yayaye ba ita amine shamil ne kusan a rayuwar duniya kowa yana da dukiya amma ba kowa yake da dawa ba kowa yake da dawa saboda haka zaka wani yana da da wani ba shi da shi amma dukiya kusan kowa yana da ita don alal aƙalla yana da rigar da zai saka ko dukiya ce aƙalla yana da wandon da zai saka ko dukiya ne ko aƙalla yana da abincin da zai ci a cikinsa a na yau to wannan ma dukiya ne saboda kowa yana da dukiya ko da ƴar kaɗan ce amma faɗa ba kowa yake da shi ba akwai wanda zai gama rayuwarsa ta karjan mai magana da wani bawan Allah yake ce mu ya yi aure a rayuwarsa a haifi-haifi ne ya yi aure a rayuwarsa ya kai mata uku daban-daban kowane sun zauna da ita tsawon lokaci amma bai taɓa samun haihuwa ba ana samun irin wannan ko matan da za su gama rayuwar aurensu ba za su samu haihuwa ba ana samun irin wannan ba su da dahakarsa wannan kenan sannan yara ƙanana da ba su yi aure ba duba su da yaya mazansu da matansu so in ka auna da su ka hada za ka ga cewa adadin wanda ba su da yaya sai na da yawa amma dukiya fa yau aka haifi yaro a yau za a nema masa riga ka san masa dukiya wato kenan illa iyaka sai dai a ce wato kenan wata ta wani ta fita wani wannan shi ne dalilin da san Allah madaukaki sarki ya fara gabatar da dukiya after all ai za ka ga kenan dan kansa da ake nemansa ai sai an yi amfani da dukiya ba da dukiya ake zuwa a yi hira ba ba da dukiya ake kaiwa taushi ba ba da dukiya ake kaiwa tambaya ba ba da dukiya ake daura aure ba ba da dukiya ake daukar dawainiyar matar har a samu wata gina ƴaƴan ba to waɗannan abubuwa suka sa tunda ita tafi hayaniya ko ina ana jinta kafin a jiɗa duk da cewa da dukiyar da ƴaƴan duka za su iya zama fitina a mutum to Allah madaukakin sarki sai ya sanya wato kenan ya fara ambaton dukiya kafin ya aure wato kenan ai ambaci wato kenan yayaye ya ce almalu wal banuna sannan da yace zinatul hayatid dunya da dukiya da yayaye ado ne na rayuwar dunya in kaji an ce zina ado kenan mun yi bayani kwanakin bako cewa akwai abin da ake kira muqawamatul hayat ko daruriyatul hayat akwai kuma abin da ake kira mukammalat mukammalatul hayat duk abin da ya zama dole ana kiransa wato kenan daruriyatul hayat ko ana kiransa wato kenan mukawamatul hayat abin da ya zama dole da haka shi yasa da kuka karanta shekaran jiya ne Allah madaukakin sarki da ya magana akan daruriyat sai ya ce wayal musuna siyaban su suke sa suturar su da kansu ko amma kayan ado fa sai ya ce rimina ne yuhalluna yuhalluna fiha min asawir min dhahabi kaga adan da azu da da musu wannan a jira musu wannan a gyara musu wannan a lanka musu wannan dan su fito wannan mukammalatul hayati kenan amma na laruri ba za a ce mutum lafiyar sa kana ce riga ya saka ba so da rigar sa ta dole da wanda sanin dole zai saka ya sauka kiran da kansa to kamar haka ne anan sai Allah ya ce ita dukiya da yayaye zinatul hayati dunya don haka ba sa cikin daruriyatul hayati sau da yawa mutum zai iya rayuwa ba shi da ɗa ya kuma rayu sa'idan wato kenan hankalinsa a kwance ma dama ya fahimci cewa Allah ne yake bayarwa ko Allah ne ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u zukuran awa ya zauji hunna zukurana wa inathan wa ya jalu ya sha'u wa kima Allah ba da kuke zirki shi yake wannan in ya ga dama ya ba wani mutum yayaye maza zur in ya ga dama ya ba wani mutum yayaye mata zur in ya ga dama ya hada maka biyu da mazan da matan duka wani kuma ba za a bashi ko guda ɗaya ba duka wannan ba kaddara ce ta Ubangiji ba duk abin da Allah ya zaba maka shine mai alkhairi a gare ka shi ya fi ka sanin rayuwarka ya fi ka sanin abin da ya dace maka in ya baka yaya maza su su dace da kai la'alla da mata aka baka da sai ka ga har mushkila wanda take a gina fiye da yadda kake tsammani in ya baka ƴaƴa mata Allah madaukakin sarki shi ya ga su suka fi dacewa da kai da mazan aka baka da rikicin ka sai ya fi haka idan kuma ya cakuba maka ya ga kenan zaka iya hadawa kurki gaba da idan bai baka ba to haka shi ne ka so ma da maka dauki cewa wannan shine zabin Allah a gare ka to Allah bai dauki sarki ya sa shi ya ga haka shi ne maka alkhairi dan haka sai ka ga Allah ya baka ƴaƴaye a cikin al'umma wanda za su su maka aikin da ƴaƴaye suke yi wa uban su ko mazan su ko matan su haka ko za ka kare rayuwar ka kuma Allah bai dauki sarki zai abin nan zai baka ƴaƴayen ƴan uwa ko ƴaƴayen anguwa za su murka mutunta ka har ka kare wa cikin rayuwar ka irin wanda wala Allah danka na cikin ka ma ba zai maka ba don haka shi yasa malamai suke cewa bai kamata a ce matsalar rashin da ko kuma matsalar aikowar ƴaƴa mata ya zama matsalar mutane ba wani in ya auri mace bata aikowa ko ya sallame mata bata aikowa ko ta auri miji baya haikowa sai ta ce aita za ta fita sai ta tafi sai a manta da cewa Allah ba da kuɗin sarki shi ne zai ke zaɓa wa mutum abin da ya fi dacewa wato kenan da shi saboda haka ba da tamu da mutum ya je neman sai zama abin da zai neman zai iya zama masa wata kenan matsala Allah ta'ala a Allah ko kuma mutum ya auri ya auri mace ta riƙa yi masa ƴaƴa mata ya ɗaga hankalinsa ya zama wato kenan yana ga kamar laifinta ne alhali kuma babban laifin ma a jikinsa ne kaga mace tana yana haifa maka ƴaƴa kai ne da sauransu sai ka manta da cewa Ubangiji haka ya tsara maka baka yarda da kaddarar ka ba kenan to kaga sai zama wato kenan matsala amma da duk lura da wato kenan yanda Allah madaukakin sarki yake tsara abubuwansa a bisa yanda ya ga dama za mu iya fahimtar cewa ashe ƴaƴan ma da ma dukiyar ma da muke hankoron wanda kuma in mutum ya rasa dukiya shi ma ya ɗaga hankalinsa ya ga ya gama hasara ya gama menene duk da ƴaƴan da dukiyar Allah madaukakin sarki ya dauke su a cikin mukammalatul hayati ne ba daruriyatul hayati da haka yace zinatul hayatid dunya ado ne kawai na rayuwar duniya saboda mutum zai iya rayuwa ba shi da ƴaƴa zai iya rayuwa ba shi da ƴaƴa kuma hankalin sa kwance na biyu mutum zai iya rayuwa ba shi da dukiya dan abin da Allah ya kaddara masa na rayuwarsa haka ne ya tafi da kayansa kuma sai da hankalinsa kuma a kwance ya tabbata cikin hadisi bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha aminan ko fi sirbihi duk wanda ya waye gari yana cikin amana a cikin jama'ansa haka ne mutmainnan ko sannan sai da ƙarshe sai yake cewa lahu quti yawmihi yana da abincin ranan da zai ci faka annama hizat lahu dunya bi hazahiriha duk wanda ya waye gari a cikin abinan yana da lafiya aminan fi badanihi ko aminan fi badanihi yana da lafiya a jikinsa yana da kuma amana a cikin al'ummansa bai da wani abin da ya daga masa hankali kuma yana da abin da zai ci na ranan sai ce kamar an bashi duniya gaba ɗaya ta ne saboda hankalinsa yana wato kenan kwance to saboda haka sai mu yarda cewa Allah madaukakin sarki ya sa ba lalle ne sai da kuɗi mutum zai rayu ba kuma Allah madaukakin sarki bai sa lalle sai da ƴaƴa mutum zai rayu ba gwargwadon wato kenan yadda Allah bai dauki sarki zaɓa mana sau da yawa mutum zai samu dukiya ya yi kuka da hawaye da bai same ta ba don dukiyar ta zama masa bala'i sau da yawa mutum zai haifi ɗa ko ƴa ya yi kuka da hawaye da ma bai haife su ba saboda ƴaƴan sun zama masa wato kenan matsala to amma da Allah bai dauki sarki ya zaɓa maka sai baka da ƴaƴa to shikenan ko kuma ya baka sai kai kokari ka zai doki Allah ya zama nagari wata kina aka baka don haka tunda wa'annan abubuwa an ce mana duniyan nan a baya dan lokaci ne kaɗan fara kawai za a neme mu a rasa shi kenan mun bace kuma mun bace kenan sannan wa'annan abubuwa da suka zama mana fitina inna ma amalukum wa aradukum fitina ko sun zama mana fitina to su wa'annan din da suka zama mana fitina sai Allah madaukakin sarki yake ce mana ba lalle ne suke a rayuwa ba dan haka wal baqiyatu salihatu ko baqiyatu as-salihatu kyawawan ayyuka wanda suke masu wanzuwa in an ce albaki shine wanda zai wanzu har abadan abada to aiki na alkhairi kyawawa wanda za su wanzu wato kenan khairu su ne suka maka alkhairi wannan aiki saboda ai yanzu idan da yaya dayan biyu ne ko ka mutu ka bar su ko su mutu su barka haka ne haka ba kuma in kana da dukiya ko ka mutu ka barta ko ta mutu ta barka haka ne yawa to amma akwai baki ya ce saliyat ayyuka na gari wanda za su wanzu wanda su ba za su mutu su barka ba kai ba za ka mutu ka bar su ba don haka kenan yanzu in muna zuwa mu gani cewa menene abu wanda yake na ladabi a rayuwar dan adam wanda ya zama dole sai ya bukace shi shine baki ya ce saliyat menene baki ya ce salihat shine duk wani aikin da za ka yi a gidan duniya ya zama maka ka shuka gona ce wanda za ka girbe ta ranar lahira a cikin gidan aljanna to wannan shine baki ya tsaniyar kowane irin aiki da za ka yi a duniyan nan duk da cewa wasu malamai suka ce subhanallahi alhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar shine wasu ya rahama wala quwwata illa billahi shine wasu ya subhanallahi da muke tasbihi na bayan sallah shine to duk waɗannan su ma suna daga ciki amma duk wani aiki da zaka yi wanda zai sa ranar lahira ka ci gajiyarsa kenan kaga yanzu abinda ake nufi da baki ya ci sadaka shine wato kenan gogurmir shiga aljanna domin duk mutumin da yake bukatar wannan na farko yana bukatar addini domin in babu addini lahira ba za ta samu ba na biyu yana bukatar manhaj a addinance ya zama wato kenan yana yin addinin abu tsarin shari'a ba dan koyo saboda yayi aikin Allah ya karba ya zama wato kenan ya amfane shi ta yanda idan ya je da shi lahira aka ce yau ga sakamakonka gashi a gidan aljanna ne to wannan abin da aka bashi nan ba zai taba karewa ya bar shi ba shi kuma ba zai kare ya bar wannan abin ba to wannan su da ake kira su baqiyatu salihat to baqiyatu salihat khairu su suka fi alkhair da bakon mu tara abinda za mu tara ba abin nan ba ta zo da yake ba da labarin wani bawan Allah da ya tara dukiyar ko ta irin ko ta yaya ta zo ta zuta yanzu shi ya mutu ƴaƴansa kuma suna irin mummunan fasikanci nan da dukiya saboda yadda suka gada shi ya sha wahala ya tara su kuma sun ɗauki sanda sun saka suna buga suna baza ta ba ma kuma akan aikin alkhairi ba saboda haka wasu daga cikin sahabbai in an tambaye su maganar tara kudi sai su ce a'a ni ba zan tara ƴaƴana kudi ba idan salihai ne damar musu suratul waqi'a su riƙa karanta Allah bada kudi sarki zai ba su abin da za su rayu da shi idan ba salihai ba ne ba dan tara musu dukiya in sha wahala in tara dukiya su da su baje ba su yi abin da suka ga dama da ita balanta nama ƴaƴa irin na yanzu wallahi Allah suke ka mutu wanda ka sha wahala shekara da shekaru kana taskace ta kana da ka sha wahala ka tara za su zo su buje rana daya za su zo su buje rana daya a raba ka wani dauka ya abin daga wani dauka ya burga da wani su cike nan wani ma nasa karewa zai ya koma kuma wato kenan cikin talaucin da kake guje masa kai sa kake ta tara masa da halal da haram saboda ka baki a ci salata shine bi alkhairi an ba annabi sallallahu alaihi wasallam a kuya yace to ayyanka ta ai sadaka ita nan na Aisha sai ta bari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar karfata don haka da aka yanka sai ta saka cire karfutar nan aka zo aka gyara a gida sauran kudu sai aka sadakar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ce ma fa altu me kuka aikata da wani akuya sai nan Aisha ta ce mu an bar karfata a gida sauran kudu an kyautar da shi sai ya dariya hato menene na dariya kuma dan nace maka abin nan nayi wauta a bi wauta ba ke ce min yanzu wato kenan du akuya tana gida karfata ce kawai babu to wannan kuma na irin lissafi ne ai wanda kuka bayar din nan shine zai wanzu wannan gabacin yawa zamu yi mutai mu zuba shi a shan dawa eh sai ka ke cewa a wani hadisi ya kullu bin adam mali mali dan gare yana cewa dukiyata miliyan kaza triliyan kaza dukiyata yace wa hallaka yamna adam min malik kana ga dan adam akwai wani abu cikin dukiyar ka naka illa ma akalta fa afnaita amma labista fa ablaita aw ma tasaddaqta fa abqaita abubuwa uku na cikin dukiyarka wanda ka dauka kace a cikin cikinka ka kasa yadda shi wannan naka ne wanda kai sutura da shi ka dauka ka saka a jikinka suturar har ta mutu wannan ma naka ne in ba ta mutu a jikinka ba rabi ne naka ko iyaka yanda ta zauna a jikinka za ta koma ta wani in ka fa ablaita in ka ka da kare da dugar da ita ta kare to wannan taka ce ko kuma abinda kai sadaka ka wanzar da shi wato kai ka dauki dukiyar kai aikin alkhairin da zaka samu ladan sa gobe kiyama yanzu ya zama me kenan bakiya ta salihatu to saboda haka kullum ya kamata mu rika lissafi mu ga menene za mu yi wanda yake za mu samu ladan sa gobe kiyama to wannan shine yafi alkhairi alkhairin aina illa rabbika a gurin ubangijinka amma mu a gurin mu tara mu yi falafalo din yafi ko amma a gurin ubangije ce wancan din yafi alkhairi shi kuma duk abin da kaga an jingina shi to girman sa yana tambare da abin da aka jingina din a jiki ai abin nan sa yanzu da misali sai mu ga keke a gofar gidan nan keken waye wani sa kace keken ma salihu adam ya ko zai tafi a gosa amma sai baka ce sai aka ce mana wai ai ga keken te da tinigo yake hawa keken tinigo an kawo shi cikin masallaci na kaga garin mai za a tafi the same keke ne ba eh the same keke ai keken tinigo aka kawo wanda yake hawa da kansa yana nan a cikin masallaci central bus maza da mata za su zo su game keken tinigo kuma ina keken ma zalimi saboda ne girman abin da aka jingina wasu akai to yanzu wannan aiki da kake yi na bakiya ta sala ta kake rena sai aka ce inna rabbika saboda ka girman a gurin ubangiji ne idan ubangiji yana ganin abu da girma ya kake tsammanin wannan abu ba mu yake ganin girman ba fa ubangiji Allah madaukakin sarki shi yake ganin girman wannan abu sawaban a wajen lada shi ya san girman wato kinan ladan da zai baka dan haka wannan bakiya ta sala ta shine a gurin ubangiji ga khairun amalan mafi alkhairi abin da ya kamata ce ka yi buri a kansa in an ce amal shi ne buri burin abin da ba ta kiran ba ka da shi a yanzu amma kana son ka same shi ne buri yanzu ko floti ba da shi wani bai zille ba yan Najeriya wannan wani bai kauce ta wani guri ya yi abin ya yi outsmartin ɗinka ba dole ne amma ubangiji Allah tun daga na farko har na ƙarshe mutane da aljanu ka duba yadda ake cewa a kowace rana mala'iku 70,000 suke sallah a cikin baitul ma'mur sannan yanzu tafi wala da wahar duniya ta nabi da aka ce bai alam bidur rabbika amma ran da sai an tara su gaba daya kuma sai su asu ba to kenan dan Allah madaukakin sarki zai ce ma mutane laqad jitumuna kama khalaqnakum gashi kun zo mana daddai da shi kun taro kamar yanda wato kenan muka halice ku da ɗaya ta ɗaya ai kaga wato kenan yanda Allah ya suranta rayuwar duniya kamar wato kenan mota ne kawai sai dai ka ganka a cikin motar tana tafiya in lokacin sauka ya ce sauka anan an zo gurinka ko wasu suna sauka wasu suna hawa wasu suna sauka wasu suna hawa amma saukan ai hawan da kai za a yi sai dai ka ganka kawai a ciki ana cikin tafiya in an ga gurin saukan ka sauke ka za a yi shi kenan to kamar haka ne za a yi ta tafiya haka ne za a yi ta tafiya haka ne za a tafiya don haka shigowa mutanen mutane ɗaiɗaiku suka shigo saukar ma ɗaiɗaiku suka sauka amma yanzu ga su duk Allah madaukakin sarki ya tara su kama kala dakon kamar da muka halarce ku awwala marratin a karo wata ke nan na farko duk wanda yake musun tashin alkiyama yau gata wanda ya yarda da ita ma yau gata wanda bai san ma da labarin ta ba balantana ya karyata ko ya gaskata dai gata wato kenan zahiri komai ya bayyana a gaban mutane ko yawwa bal Allah madaukakin sarki ba ma haka ba ku bar wannan magana duk a ajiye ta kawai ku ji wata magana ku din ai za antum kun riya a rayuwarku dama aka ce azamu madiyatul kazibi zato ko riyawa ai kayan abun hawan wato kenan kariya ne za a daura kariya a kaita inda yake so da kariyawa ko yau kun riya cewa Allah naja allakum mau'idan ba za mu iya samu rana guda ɗaya da za mu tara kowa da kowa ba kenan kaga wannan kidali na fa da musulmi yake ba da kafirai ne ai mu musulmi kan dama mun yadda ko yau mun yadda za a yi wannan tashin alkiyama mun yadda za a tara mu a wannan gurin yanzu kenan ki dame iyaka wannan gurin da kafirai ake okay kun ba ku dama kun kuna zaton cewa ba za a tashi da kiyama ba to ga ta taso ta to yanzu ko me ya rage
wa wudi'a alkitabu fa tara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsiha wa wajadu ma amilu hadira
Allah madaukaki sarki
rabbuka ahada
Allah madaukaki sarki ce wa wudi alkitabu za a zo wato kidan a sanya littafi kidan bina ilil majhuli za a zo a ajiye wato kidan littafi ko wani ne littafi kidan littafin ayyukan mutane kowa za a kawo littafi a zo a ajiye a tara su kowa ya jira a dauki nasa wato kidan a bashi to yanzu an kawo ta tafi aljajjibe kowa kuma za a sunan sa za a dauke shi wani dan wani wance yar wani za a kira kowa a bashi wato ke da littafin sa eh kamar yadda sai yan makaranta ne ayi jarabawa to a zo a ce ga abin nan da kike kira abin da kike bara semester din sannan eh report sheet ko yawa report sheet ko semester result sune slip ko eh semester slip an zo an zuba su kowa za a dauki nasa a bashi zaka ga jarabawa da kita zaka ga jarabawa da kafani to haka nan za a zo a ji kaga dole mutane zuciyar su yana dardar tunda ba su san menene wato kina abin nan makoma ba to haka Allah ce fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi zaka ga wato kidan mujrimai in an ce mujrim shine allazi ya'malu jara'im wanda yake aikata wato kidan laifuka ajrumu shine laifi mujrim wanda ya laifi mujrimina masu laifi saboda duk wanda ya san cewa a duniya yayi laifi ma ubangiji Allah madaukakin sarki to zaka ga kuma wato kidan zuciyarsa tana tsartsar a cikin wato kidan da tafi da aka zo za a aje ta ina zai samu littafin sa da dama wato kidan ko ta hagun babu wato kidan kwanciyar hankali mushrikuna mai mafi saboda abin da yake cikin littafin ai kowa ya san aikin sa da yake cikin littafin ko yawwa wa yaquluna sai gashi sun zo suna cewa ya wailatana lokacin da aka raba littafi kowa aka ce ga littafin sa ga littafin sa ga littafin sa sai gashi sun zo suna cewa wato kina mali hadal kitabi menene matsalan wannan littafi ne la yubadu sagiratan wala kabiratan illa asaha baya barin babban laifi baya barin kallamin laifi sai ne ya kirga ya rubuta kai kaza kai kaza kai kaza shi yasa za a ce maka ya kara kitaba ka kai da kanka zaka karanta littafin kai kai cross checking idan akwai wani abin da ba naka ba kai magana sai a goge shi ko an yi kuskure a wajen rubutu yawwa amma in ka diba ka diba har zuwa karshe sai ka ga duna ka ne sai ka ce wannan littafin menene matsalar sa dan karamin abu ma da dai sai da rubuta dan ne sai tsin abu ba ya rubuta babban ma ya rubuta saboda ka kuma ka yadda wato kenan yanzu ayyukan ka ne kenan ko saboda ka kai da kai wa kanka wato yi hisabi ka tafi huta ko kwanaki wato kenan ka tafi aljanna don haka kabi kenan wannan kamar yana dacewa da wato kenan kitabe mu na baya da Allah madaukakin sarki yake cewa bal za annu Allah na ja'alahu mawida kitabe ne ga kafirai yo wanda kaga sai shiga cikin irin wannan hali wato kenan Allah madaukakin sarki yana magana da kafirai ne ba mu musulmai ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da nadama a lokacin da aka zo aka yi wannan tsayuwar wajadu ma amilu hadiran za su samu duk abin da suka aikata yana ciki a rubuce ko yawa wa kad hufizat alayka wa anta nasi an rubuta an yi dokumenti an ajiye alhali kai kuma ka manta kai kuma ka manta kenan wala yazlimu rabbuka ahadan ubangiji ka kuma baya zalunta kowa Allah ba ta baki sarki ba zai zalunci kowa ba ai kaga ana zalunci dama ai akwai tawaya akwai tawaya in ka ga wato kenan kana zalunta haƙin wani la'alla kai abin da yake wurinka ne wato kenan bai ishe ka ba kake kokarin sai ka tara kake kokarin sai ka tara ko ko kuma kana tsoron kar ya kare da sauransu amma ubangiji madaukakin sarki babu abin da yake da bukata babu kuma abin da yake kokarin ya tara dan haka ba ya amfani ya zalunci in kaga na zalunci zan koya ne dan tara to shi mai to me yana buƙata duk abin da kake abin shi yayi kayan sa in ya gana sai ya ninkin wani ba ninkin wannan don haka Allah wanda kake suke ba zai zalunci kowa ba kuma ma ya sa wa kansa cewa shi ba zai zalunci ba yace ya ku ƴaƴan adam inni harantu zulma ala nafsi ni Allah na haranta ma kaina zalunci inji Allah waj'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya shi ya zama haram a tsakaninku wala tuzalimu dan haka kar ku zalunci dan haka ke cewa ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama ku ji tsoron zalunci domin zalunci duhu ne a gari karanin tashin kiyama don zaka zo kai aiman abin da wato kenan kai zalunci akan nasa saboda zamanka lafiya shine ya zama kare wani yazo yana neman ka da wani abu ranar lahira a matsayin Allah ne mai adalci zai karbi kayansa ya baka ai zai karbi kayansa a gurinka ya bashi kayansa saboda haka kaga kai kawai ba za ka ji dadi ba a wannan rana kaga ana taba maka aikin ka na alkhairi hankalinka wata kilin ba zai kwanta ba saboda haka kada ranka da har to mu je mana
wa iz qulna lil malaikati tusjudu li adam fa sajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
الله مرحبا كنت تركي تقول وإذ قلنا كتنا يا محمد وما كتنا دمتان أنك ألو كتنا ما كتنا ملائك أسجدوا لآدم كويما عن نبي آدم سجدا وسجدوا دك سيسوك سجدا إلا إبليس سيدي إبليس شين وتكلم به با wannan kisa ta annabi Adam alayhi salatu wassalam da iblisa ana yawan maimaita ta cikin alqur'ani kusan duk inda ta zo ta la Allah akwai wani abu da za ta yi bayani wanda wancan kisan da aka bara akan annabi Adam da iblisa mai bayar ba can ma haka amma akwai wani abu guda ɗaya wanda suke wato kenan ko ina zaka same shi wannan abun shine ya kasu kashi biyu kashi na farko shine ana son a tunatar da kai cewa ka fahimci cewa Adam alayhi salatu wasallam to iblis abokin gaban sa ne kawai ana maimaitawa dan ka fahimci cewa annabi Adam din nan babankan nan to iblis abokin gaban sa ne mummunan makiyin sa ne baya son sa ya washe shi haushin sa yake ji saboda ana so a tunatar da kai wannan a sa maka a cikin zuciyarka ka san wannan dan ka yadda da shi wanda yake baya son babanka wanda yake jin haushin babanka yawan shi babanka ya zama maƙiyin sa ya kai ka san irin mu'amala da zaka yi wato kenan kai da shi saboda kai ana tunatar da mu wannan na biyu ana so a tunatar da mu cewa shi din da yake hakan din yayi alkawari a gaban ubangiji cewa kai din ma sai ya halaka ka dan haka ba zai kyale ka ba dan haka kenan idan wannan kisa ana karantar mana da ita kamar ana inducing wani immunity ne a jikin mu in an ce wato kenan samaka immunity shine kamar wato kamar yadda likita wal Allah likitoci za su yi mu bayanin wannan kadiya din akan dauko kwayar cuta wanda za ta cutar da kai a gaba nan da kuka hadu da ita amma ba ku hadu da ita ba sai a sa maka ita a jikinka amma yar kankanuwa wanda ba za ta yi tasiri da abin ba amma jikinka zai san da ita don haka zai gina garkuwa a kan wannan abin ya zama ya san da cutar yana kokarin gina domin duk cutar da ta shiga jikinka akwai garkuwar jiki da Allah ya sa a jikinka wannan ko ka sha magani ko kar ka sha magani ba za ka ji ka gazawa sai in su sun gaza amma in ba su gaza ba wani lokaci suka ɗanyi zazzabin kama ka tashi baka sha koyi ba sun gama da wannan to za a sa maka wannan a cikin zuciya a cikin jikinka duk lokacin da wata cutar irin wannan ta zo da ƙarfi za ta yi atakin ɗinka to jikinka dama yana da garkuwa sai ya zama ta ba shi ƙarfin ya yaƙi wannan cuta ɗin to yanzu abin da ake mana kenan idan an kawo mana kisar annabi Adam alayhi salatu wassalam da iblisa kullum ana ta maimaita mana ana sa mana wato kenan immunity ne a jikinmu saboda shaitan din yana nan zai zo ya attack din mu idan mun fahimce shi a matsayin abokin gaban ubanmu, mun fahimce shi a matsayin wanda ya rantse da Allah sai ya halaka mu, muna da sana da wannan, to da yazo din duk inda zai zo shi yana zuwa, wannan immunity na jikin mu zai tashi magance shi. Da kaga abu zaka ci a'udhu billahi minash shaitani zai fice. Eh, kamar wato kina ana karantar duk abu din dai na shaitan ne, in dai wannan immunity ya kama jikinka na wannan ayoyi da ake karanta mana a cikin Alkur'ani da maimaita mana kissar da ake yi a cikin Alkur'ani, in dai yana jikinka to da zaran wani abu na shaitan yanzu zaka ji baka sha'awar sa, za kuma ka nemi tsari. Dan haka Allah madaukakin sarki ke cewa idan shaitan wani abu ya fisge ka na shaitan fastaizbillah, ko ka nemi tsari Allah madaukakin sarki domin shine babban abin da wato kenan yake kare ka daga wato kenan sharrin shaitan. Saboda haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa mun ce masa yayi sujada a babanku iblisa, ayyu astaghfirullah, a babanku annabi Adam mala'iku su masa sujada, dukan su mala'iku sai suka yi sujada, sai dai shi iblis din ya ce wallahi ba zan yi ba, sai yayi sujada ya ce wallahi ba zan yi ba, ba a Adam ba kan ba a yi shi ba, ba zan yi ba. To shi mala'iku ai malamai sun dai bayanai akan cewa shi din menene, yana cikin mala'iku ne ko yana cikin aljanna, sai ga nasi sarihi daga alqur'ani ce kana min aljinni, shi yana cikin aljanna ne, don haka shi ba mala'ika bane kenan, yana cikin aljanna don haka aljanni ne kenan, shi aljanni ne ko shaydani ne a cikin shaydanin aljanna, don haka qur'ani yake mana magana akwai shayadin wa kadhalika menene yana ke shayadin jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukrul qawli ghurura, saboda haka akwai shayadin jinni wal insi, don haka kenan Allah madaukakin sarki ya sanya shi yana daga cikin aljanu, sannan kuma shi shaydani ne. Amma me yasa ya zabi shiga matsala? Allah ya ce fafasaka an amru rabbihi, yaqi bin umarnin ubangijinsa, shine ma'ana fasaka din, tunda yaqi bi yayi fasikanci. Allah ya ce kai in kai kai da'a, in ba kai ba fa kai fasikanci, don haka yayi fasikanci ta hanyar kin bin umarnin ubangijinsa. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa yanzu ko ƴaƴan Adam awatattakizunahu wa zurriyatahu awliya min duni, za ku rike shi ya zama majibincin lamarin ku kubarni, za ku dauki zuriyarsa majibanta lamarin ku kubarni, inji Allah madaukakin sarki. Hakan nan ya kamata a ce ayi, in kun yi haka ku yi wa kanku adalci, kuna ga matsalar da hukuncin da nayi masa, idan kuka bi shi ko din wato kenan ba zan yi ku irin wannan hukunci ba, kaga wato kenan wannan al'amari ne bai dace ba, bai kamata ku bi shi ba, bai kamata ka bi zuriyarsa ba, so ai zuriyar shaydan kaman ayat ta Allah ba ce yake dai da shi da aljanu ɗan uwansa suna da zuriya, suna ta nasu, ko akwai haifayya a tsakani. Wani lokaci malamai sai suka ce tunda Allah madaukakin sarki ce sayadin jinni wal insi, shaydanin mutane da aljanu kenan, a cikin mutane ma akwai shaydan, kuma su din suna hada baki a junan su, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukrul qawli, saboda ka shaydanin aljanu za su rika musu wahayi, su kuma suna karban wahayi suna zartarwa wato kenan akan mutane. Dan haka kenan akan wannan, duk mutum dan adam da ya zama aikinsa shine irin na shaydan, don haka shi ma yana cikin zuriyar shaydan, yana cikin zuriyar shaydan. Dan haka ko kaga aljani ko baka ga aljani ba, kaga mutum dan uwanka in dai akan aikin sabon Allah madaukakin sarki ne, in ka bi shi to ka bi zuriyar shaydan. Allah madaukakin sarki yace yanzu ko tattakizuna ko wazuratu awliya amin duni, za ku rike shi da shi da zuriyarsa masoya majibintan lamuran ku, kuma ni ku bar ni, inji Allah madaukakin sarki, in kun yi haka wato kenan kun kyautata makanku, in kun yi haka kun yi wa kanku adalci, in kun yi haka kuna ga wani wato kenan kun sama wa kanku wato kenan mafita, wa hum lakum adu, alali su da abokan gaban ku ne, ai an ga an gaya mana, shi yasa alqur'ani komai a fili yake bada jarabawar musulunci shine za a ga maka ansar, kawai yanzu kawai ka rubuta ne, to yanzu an gaya mana ansar shi din abokin gaban mu ne, mun ga dama mu rubuta, mun ga dama mu fadi wato kenan a jarabawa. Idan ko wato kidan kuka ce za ku bi shi, bi isa li zalimina badala, tir wato kenan da canji ga azzalimai, domin Allah cewa ya Allahu waliyul ladzina amanu, Allah shine majibincin wato kenan masu imani. To yanzu sai kuka bar Allah a matsayin majibincin ku, sai kuka dauki shedan ya zama majibincin ku, kun canja ko baku canja ba? To wannan badali da kuka yi, canji da kuka yi, Allah ya ce bi Isa ya munana. Sannan sai ya ba ku suna kuma yanzu da cewa ya Allahu waliyul ladina amanu. To yanzu tunda kuka canja sai ya ce bi salil zalimina, yanzu kun zama azzalime kenan. Ma'anan wannan shine kun zalunci kawo ku, wato kenan kun cuci, wato kenan kawo ku. To mu je mana.
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
الله ما دوك جيت لك يتشي ما أشهدتهم خلق السماوات ميسا زاكو ميسو ألوك تنزان حدث السمي دلوك تنزان حدث كسي بنشهد بنكفا سسزم شهد أبا. Ma'anan wannan shine babu abin da za su iya tsinana muku. Duk wanda ya bi shedan babu abin da zai iya tsinana masa a gidan duniyar mata bukan da shi zai. Ballantana kuma ta kinan gobe kiyama. A lokacin da zan halice sama da ƙasa akwai cikin su wanda na kira shi nace ya zama sheda? Babu. Saboda ai Allah madaukakin sarki ya halice samai da ƙasa kafin halittar Annabi Adam da kuma Iblis. Kafin halittar Annabi Adam da halittar Iblisa da halittar mala'iku duka Allah ba da gudun sarki ya riga halicce san mai da kasai bai kama kowa ya zama shaida ba. Hakan ne ikon sa haka ya ga dama. Wala kalka anfusihim, haka kuma lokacin da za a halicce su su da kansu ba ban kafa su sai shaida ba. Ba wanda aka kira shi aka ce to zo yi shawara da kai yanzu muna son mu halicce ka, akwai wanda aka halicce shi kowa kawai tsuntar su yi a cikin mota, mota kuma tana tafiya ya ga shi a ciki ko landa mota ta je destination din sai a ce masa sauka a nan gurin, mota kuma ta ci gaba da tafiyarta saboda rayuwa ba ta tsaya ba. To saboda haka babu wanda Allah madaukakin sarki ya kafa shaida da shi akan wato kenan komai. Don haka akan wannan, idan har Allah zai iya halittar samai guda bakwai da duk abin da yake cikinta da taurari da rana da wata da komai da yake cikinta, ya halicci kasai guda bakwai da abin da yake cikinsu bai yi shawara da kowa ba, yanzu akwai abin da kuma sai ya shawara da wani? Babu abin da sai ya shawara da wani. Haka hukuncinsa kawai zai yi in ya ga dama kawai cikin ka za a karu shi kenan magana ta mutu. Wa ma kuntum muttakhidhal mudillina, wallahi ni ban kasance zan dauki patattu adudan zan ma wataki na abin taimakawa ba. Babu wani patacce da zan dauke shi wai ya zama shi ne zai karfafa min gwiwa. Nan shi ne ake kiransa adudu ko dantse ko abin da ya sa ake cewa dantse, ake kiran wannan ake kwatanta shi da nan shi ne. Ai duk aikin da dan adam zai mafi yawa su duk da karfin dantsan sa yake yi, zai kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza, hannu yana kan gaba wajen aiwatar da abubuwan da yake so yi da sauran su. Don haka aka ce wani taimaka mun ko yawwa, ma'ana ka sa min hannu a cikin lamari. To babu abinda Allah madaukakin sarki yake yi wanda zai bukaci wani ya zo ya taimaka masa, shine wato kenan ma'anar wannan. Amma mun tuba take zai mudallina ballantana ba kuma batatu ya mu'minan ma ce zai taimaka masa ne ballantana kuma wato kenan batatu wanda shi baya yin lamarin su su kuma ba sa yin nasa. To mu je mana.
Wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtum fad'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa.
Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma ya kulu, ka tuna ya Muhammad ranan da zai ce, waye zai ce? Allah madaukakin sarki ko yawa, tunda ai shi ne magana a baya ya ce wa kuntum muttakhidhal mudallina adudan illa iyaka. Yanzu daga cikin usulubin alqur'ani yakan fita daga kitabi ya koma kuwa daga kitabi ya koma wato kenan kabar, wani lokaci daga kabar ya koma wato kenan kitabi, wani lokaci zaka ji yana magana da first person yana magana da second person, wani lokaci zaka ji an tafi third person. Saboda kai yanzu anan da yace wa ma kuntum muttakhidhal mudallina adudan, kaga first person ne Allah barkake sarki da kansa yake magana da kuma wato kenan wanda ake magana da su. Amma da yace wa yawma yaqulu, kaga ya zama third person kenan, tunan ranar da zai ce kenan, yanzu ni da kai da muke magana shi baya cikin case din ko ka tuna ranan da zai ce na du shuraka'i allazina za'antu, zai ce wato kenan wanda suka yi shirka ku je ku nemo mun abubu ku kirawo abubuwan da wato kenan kuka yi shirka da su da ni kenan wanda kuka riya wato kenan a cikin rayuwar ku to su za su taimaka muku wannan wato dabi'a ce ta dan adam yana son abin da zai dan fi karfin tunaninsa sai ka ga ya mika wuya wannan shi yasa mutane suke bauta wa gumaka wasu na girin girman rana sai su je su bauta mata saboda tana wani abin da ya fi karfin tunaninsu wasu na bauta wa wata wasu na bauta wa shaidanu wasu na bauta wa jiftu da dagutu wasu na bauta wa mutane yan uwansu yasa za ka ko a cikin addini sai ga mutane suna son su samu wani mutum wanda za su ɗaukake shi ya zama shi ne wani kaza har in ta kai ga girmamawa har ta kai ga bauta har an ka bauta masa a mutum wato kenan saboda kaddasawa ai ana ga kamar yana da wani abu wanda yake kare al'ada shi dan adam wato kenan ajibillarsa akwai wannan sai dai mu'mine wanda Allah madaukakin sarki yake yi wanda kullun abubuwan su tsakaninsu da ubangiji ne da rai ba su damu da wato kenan wani wasuɗa ba to duk wanda ya sa wasuɗa Allah madaukakin sarki ya bi wannan abun har ya kai matsayin shirka Allah madaukakin sarki zai ce a kirawo shi yanzu ba an zo tashi alkiyama ba ba an zo an yi display na mutane ba an baza mutane Allah sai ya ce musu nadu shiraka illadina za'antu abokan tarayya tare da kuke riyawa suna abokan tarayya kuje ku kira wasu don haka aka ce wasu za su kira annabi Isa annabi Isa zai zo ki Allah ba zai ansa ba ka zo ka ba zai ansa ba wasu za ki kira Uzairu Uzairu ba mutumin kirki ba ne ɗaya daga cikin mutanen da suka haddace a Tawra a ka daidai lokacin da ba a iya haddacewa a Tawra gara Qur'ani Allah ya ce yassarna al-Qur'ana da zikir mace ma tana iya haddace al-Qur'ani amma a Tawra sai wani da wani kuma ta taɓa ɓacewa ma gaba ɗaya a Tawra a duk duniya babu ita amma da Uzairu ya dawo sai kawo musu ita aka sake wato kenan rubuta ta to sai suka ɗauke shi abin bauta sai suka wuce gona da iya a wajen biye da girmamawa da suke masa haka Isa alayhi salatu wasallam haka don haka ya shigo cikin addinin nan namu na musulunci ana kambama malamai ko kuma wasu waliyai ko wasu bayan Allah har a kai wasu abubuwan sai su kai kamar zuwa ga bauta to duk wanda ya samu kansa a cikin wannan da mai bauta wa gunki da mai bauta wa duk wani abin da yake ba Allah ba daukakin sarki ba Allah zai ce a kirawo su kuma za su kira kada umu za su kirawo su amma in sun kirawo su din Allah ya ce falam yasjibu lahu wallahi baran su ansa ba annabi Isa ana neman wanda aka shirka da su kace annabi sai ya zo maka yi maka mai a nan gurin ba zai yi ba duk wani salihin bawa mutumin kirki ko wali ko manene bayan ya bar duniya akan salihancin sa mutane suka dauke shi suka kamba ba shi suke wasu abubuwan da har ya kai zuwa ga shirka shi ba zai sa da su shi salihi ne Allah madaukakin sarki zai ba shi ladansa amma in ka kuskura ka kira shi to wallahi ba zai ansa maka ba bare ansa maka ba Allah ya ce waje Allah bainahum mawbikan domin za mu sa wato kenan in an ce mawbik shine wato kenan wani abu mai halakarwa rami wanda shi da ka kira shi ba zai iya tsallakowa ya shigo cikin wannan rami ya zo gurin ka dan ya ansa kiran ka ba halaka zai yi kai da kake kiran ba za ka iya tsallaka wannan mawbik din ka je ka same shi ba halaka ce a gabanka don haka Allah zai sa bainahuma mawbikan wani abu na halaka wanda duk wanda ya fada a cikinsa ya tafi kenan wato kenan cikin halaka saboda haka kaga kenan yanzu kiran da suka ya zama mai ta zama shiririta don haka abinda suke tsammani a duniya to sai aka je lahira sai ta fita ba haka bane ai saboda batun rayuwarsu da suka yi akan abin da ba shari'a ta ce musu su yi ba akan abin da ba Allah ba daukakin sarki ya umarce su ba akan abin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura su wato kenan akai ba a'a sun tsara wa kansu abubuwa na rayuwa sun yi kuma yanzu kuma sun zace ta kuje ku kirawo wanda ya ce muku ko abin da kuma yanzu sun je sun kiran kuma ba zai zo ba su ko ba za su iya zuwa gurin sa ba dan haka da ufa dalibu wal madlubu Allah ya kiyaye mu اللهم اجعلنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واستر عنا شر ما قضيت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولا إمتنا برحمتك يا رب العالمين. الله كدار الدموع من المتكبر الله كشيلة دولة شيلة ديشة الله كوامي إفا إفتاوى الله كسامنا.